Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 23 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sura ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Hajar shugaban Amurka ta White House ta bayyana kasashen da za ta tsame na wani dan lokaci daga biyan harajin kayan sayarwa. Kasar China ta maida martani kan sanarwar shugaba Donald Trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da kasar China ke shigo da su Amurka. Sannan wani alkalin kotun kolin kasar Spain ya tuhumi wasu ɗan awarin yankin Catalan su 13 da laifin bijire ma kasa.
To kanin labaran duniya kenan. Muna dauke da rahoto akan ganawar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi da ƴan matan dabci da aka sako.
Shugaban Najeriya ya yi ganawa ta musamman da ƴan matan na dabci da iyayensu, inda ya bada tabbacin cewa gwamnati za ta tabbatar da an inganta sha'anin ilimi a yankin na arewa maso gabacin Najeriya.
Sannan za ku ji labarin wata maginar laka da ta fado a jihar Sokoto har ta yi sanadiyar rayuka.
Kada an ga mutum hudu, saura mutum biyu. Gaskiya su za cikin yanayin ba su da rai.
Haka kuma za ku ji cewa jihar Nasarawa ta horar da matasa 5,900 a wasu fannoni.
To in muka jawo su jika kusa da mu, aikin zai zama da sauki. Yau in muna son mu kama duk makwancin da ke jihar Nasarawa, to da waɗannan muna iya gane su.
To duk za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis ta bayar da sanarwa game da kasashen da za ta tsame na wani dan lokaci daga jerin kasashen da za ta saka haraji kan karafa da dalmar su da za a fara aiwatarwa daga yau dinnan Juma'a. A farkon wannan watan ne shugaba Donald Trump ya bayar da sanarwar saka haraji da kashi 25 cikin 100 kan karafan da ke shigowa Amurka, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ke shiga Amurkar. Kasashen da za a dan saurara musu na wani dan lokaci sun hada da Argentina, da Brazil, da Canada, da Mexico, da Korea ta Kudu, da kuma mambobin kungiyar tarayyar Turai. Fadar White House ta ce tana kan tattaunawa da dukkanin kasashen da ta tsame su din, kuma za ta rinka sa ido kan yadda waɗannan kasashen ke shigo da karafansu da kuma dalmar su. Shugaba Trump zai tsaida shawara ranar 1 ga watan Mayu kan ko zai ci gaba da tsami kasashen ko a'a, bisa ga yadda tattaunawar da aka yi da su ta kaya. A halin da ake ciki kuma, kasar China ta maida martani nan da nan kan sanarwar shugaba Donald Trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da China ke shigo da su Amurka, tare da gargadin cewa matakin da Amurka ke shirin daukawa zai jefa hulɗar cinikayyarsu cikin haɗari. A wata sanarwa ta yau dinnan Juma'a, ƴan sa'o'i bayan da Trump ya taɓa hannu kan takardar umarnin saka haraji kan kayayyaki wajen 1,300 da ƙasar China ke shigo da su Amurka, ma'aikatar cinikayyar China ta yi kira ga ƙasar Amurka da ta yi tunani sosai kafin ta ɗau mataki na gaba. Tana mai kiran Amurka da ta ja baya daga abin da ta kira bakin rami. Ma'aikatar ta kuma bayar da sanarwa a wata takarda ta daban a yau dinnan Juma'a cewa China tana kan shirin tsara matakan ramuwar gayya saboda harajin da Trump ya bayar da sanarwar sakawa kan karafa da dalma a farkon wannan watan. Ta ce idan ta kama ma za ta saka haraji kan kayayyakin Amurka wajen 128 da ke shigowa cikin China. Matakin zai hada da yiwuwar saka haraji da kashi 15 cikin 100 kan kayayyakin Amurka irin su kayan marmari da nau'ukan gyada da ruwan lemo da ruwan inabi da bututun karfi, sai kuma harajin kashi 25 cikin 100 kan naman alade da kayan dalma. To, kun sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wani alkalin kotun kolin kasar Spain yau Juma'a ya tuhumi wasu ƴan awarin yankin Catalonia su 13 da laifin tawaye ma ƙasa, baya ga wasu laifukan kuma saboda yunkurin su na ayyana ƴancin kai daga ƙasar Spain. Da yake karanta tuhumar, alkali Pablo Llarena ya ce zai saurari shari'ar ƴan siyasa ciki har da shugaba Carles Puigdemont wanda ke gudun hijira, sai kuma kotun bata bayar da ranar da za a fara shari'ar ba dai. ƴan siyasa wajen 25 ne dai za a gurfanar gaban shari'a saboda wannan tawayen da kuma almundahana da rashin biyayya ga ƙasa, cewar alƙalin. Akan yanke hukuncin ɗaurin shekaru 25 bisa ga dokar Spain kan masu irin wannan laifin. Puigdemont ya gudu zuwa ƙasar Belgium bara bayan da aka bayar da sammacin kama shi. Yau Juma'a ya yi wani jawabi a hidimar da aka yi a Jami'ar Helsinki, inda ya ciciki kungiyar tarayyar Turai saboda abin da ya kira shirin da kungiyar ta yi game da saba ma tanajin kundin tsarin tafi da kungiyar kan abin da ya shafi ƴancin dan adam. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta faɗi yau Juma'a cewa an kashe mutane akalla 2 bayan da wani dan bindiga wanda aka ce ya yi shelar mubaya'a ga kungiyar ƴan bindiga ta ISIS ya buɗe wuta a wata babbar kasuwar zamani inda ya garkuwa da mutane a garin Trevis da ke kudu maso yammacin Faransa. ƴan sandan ƙasar sun ce jami'an tsaro sun yi ƙawanya ma maharin a wannan babbar kasuwa, kuma da yiwuwar an yi garkuwa da mutane. Prime Minister Edward Philippe ya ce masu bincike na ɗaukar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci. Ofishin babban lauyan gwamnati da ke Paris ya ce hukumomi da ke yaƙi da ta'addanci sun karɓi aikin bincike, to amma bai ƙarin bayani ba. Birnin Washington DC mai lullube da dusar ƙanƙara zai cika makil da masu zanga-zangar ƙyamar yawan amfani da bindigogi wajen tayar da hankalin jama'a, wadda ake kyautata zaton za ta janyo dubun dubatan masu maci a ƙarshen wannan makon.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da ƴan matan dabci a fadarsa dake Abuja. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa ta musamman a fadar gwamnati da ƴan matan nan na dabci da iyayensu, inda ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta kare sauran makarantu da kuma tabbatar da an inganta sha'anin ilimi a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Yana mai kuma ba da tabbacin cewa sulhu da ake yi da ƴan ƙungiyar Boko Haram zai ci gaba da gudana har lokacin da aka kawo ƙarshen tashin hankalin. Da yake ƙara haske dangane da jawabin da shugaban Muhammadu Buhari ya yi, Malam Lawal Daura, babban daraktan hukumar tsaro ta cikin gida wato DSS, ya nuna cewa lallai mu'amala da kuma daidaituwar da aka samu da ƴan ƙungiyar ta Boko Haram a baya a kafin su sako manyan jami'an nan da ke aiki har aka sace waɗannan ƴan matan na dabci, wanda ya zo musu da mamaki da kuma tashin hankali.
Da wannan bai faru na yanzu, hankalin kowa ya tashi kuma hankalinmu ya tashi, domin muna tunanin mu'amala da muka fara kamar da ne bayani za ta sa ba za a sake samun irin wannan. Mutanen nan suna da bangare-bangare, saboda haka ila rashin sauraren ko kuma yarda da wani abu da wani bangare ya yi, wani bangaren kuma kila zai iya aikata wani abu makamancin haka. To, shi yasa dai dandanan muka koma akan wanda muka saba da su ɗin, muka sake magana cewa to wannan faina ne mai ya ɓata mana tsakani na yanda muka fara abu mai kyau. To, kuma ina tabbatarwa abinda wayannan ministoci suka faɗa gaskiya ne, kobo ɗaya ba a ba wani ba.
Malam Lawal Daura kenan, babban jami'in hukumar leken asiri ta ƙasa wato DSS. Shi kuwa dan majalisar dattawa daga jihar Yobe Bukar Abba kuma tsohon gwamnan jihar wanda ya halarci wannan bukin da shugaba Buhari ya yi. Ya amince da irin matakin da gwamnatin Borno ta ɗauka na rufe makarantun kwana daga jihar, amma fa yana cewar da gyara.
A gaskiya wannan a Borno ta Kudu da Maiduguri Center da sauransu wannan yana da kyau, amma arewacin Borno da Yobe a yanzu in ka ce sai makarantar jekaka dawo, wallahi shani ilimi zai koma baya. Wannan a yi tunani sosai, ba wai gaba daya state din ba, arewacin Yobe da Borno a tabbatar akwai irin wannan makarantun, a ba su tsoro kamar yadda ake a yanzu. Wannan wuraren har yanzu dole a ci gaba da boarding schools zuwa wani lokaci. Bance a yi na dindindin ba, amma dai a yanzu bai kai lokacin da za a ce ba boarding schools ba. Zai mai da share ilimi ba na kai haka.
Dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Yobe wato Goni Bukar shi ma ya halarci wannan bukin da shugaba Muhammadu Buhari da 'yan matan dabci, inda yake cewa matakin da waɗansu iyayen suka ce za su ɗauka na haramtawa 'ya'yansu zuwa makaranta gurguwar shawara ce, kuma za a ɗauki duk matakin da ya kamata a gwamnatance a tabbatar da cewa ba su yi hakan ba.
A gwamnatance ba za mu bari hakan ba, kuma duk yadda za a yi za mu same su, duk iyayenmu ne mun san su sun san mu, za mu fadakar da su. Babu dalilin da ya ce ba yaronsu ko yaransu ba su sake koma makaranta ba, wannan insha Allah za su koma makaranta.
Dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kenan daga jihar Yobe Goni Bukar a filin mu da shi a fadar gwamnati Dazu a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. To daga Abuja sai jihar Sokoto, inda wata maginar laka ta fado ta danne mutane a karamar hukumar Ilela. Haruna Mamman Bako gare ka.
Sauran su jaka sura a garin baya sai a gane rabeki. Ba gane tabbata zamtutuwa ya gudu ya yi gudu.
Irin yanda tawakana kenan a yau Juma'a zuwa wajajen karfe 9 na safe a garin Kalmalo dake kilomita 2 daga gusumcin garin birnin Kwani na Niger akan iyakar Niger Nigeria a cikin karamar hukumar Lela ta jihar Sokoto tarayyar Nigeria, inda wata maginar laka ta rumza da mutane 7 kuma tuni 6 daga cikin su suka kwanta. Alhaji Marafa shine mai garin Kalmalo a lokacin da muka iske shi da mutanen garin a wurin sun hito suna neman ceton waɗanda ke ƙarƙashin lakar.
Mun da wuce ille dai kadarin Allah kawo na jama'a gada sun ka tawo rin kwasa laka don taimaka muku su gidaje. Allah kawo na kaddara laka ta fado musu, shine muke nan muna tana da bidar su kusan mutum 7, amma mutum guda ya tura rayuwa.
Malam Usman Danbuku na daya daga cikin waɗanda suka kai agaji a inda mutum daya ya tsallake rijiya da baibai a lokacin da lakar ta ruguza da su.
To muna kan yi na har yanzu muna ba da shawari a dawo baya a kuma gina magani. An ce mutum 6 an ga mutum 4 saura mutum 2 gaskiya su za cikin yanayin ba su da rai saura su doctor na ka dauke su an sa cikin mota ambulance. Akwai dan yaro guda, akwai babba guda 2 guda 3 misalin karfe 9 da wani abu 9 da rabi ko 9 da minti 10 sai an kawo guda. Ga mutanen suna aiki kaga ne su ba da gudunmawa a ba da shawari na an tona canza ba a gani ba.
Shin wani hali ne mutanen garin Kalmalo suke ciki a halin yanzu? Ita ce tambayar da ni ma Alhaji Marafa mai garin Kalmalo.
Wani yanayi ille ne bacin rai da abin tashi hankali tun duk muna nan da mazanmu da matanmu. Babin wannan abin shi ne na tada hankali, don haka ai babu wani abin da cewa wani na tunanin abubuwa ille tunanin abin da Allah kawo. Masu aure na maya ne. To alamar da muka gadi ya kamata dai tun da abin babari ya kai kamar rayuwa yake. Ya kamata idan sun ka taho don kulawa da inda ya kamata wutsa su ginin lakan, saboda shiga cikin zurhin na ana ginin lakan to ba haida unhuwani tunda laka ko shiga bazarar ga sake take da an taba ta faduwa. To shi ko saboda cinkan wasu al'amura na cewa a tawai laka wuri kaza take da a shiga cikin gogo, kaga sai Allah ya kawo na hadari babu abin za a yi ille sai hango.
Dai bayan sallar Juma'a ne da ta gabata a dazu-dazun nan, waɗannan bayan Allah su 6 da lakar ta ruguza daga su aka kai su a gidansu na ƙarshe a garin Kalmalau, yayin da garin ya cika da alhini da juyayi bayan wannan itila'i da afka musu da sanyin safiyar yau Juma'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
a gaida Haruna Mamman Bako. Sai kuma mu tsallaka jihar Nasarawa inda gwamnatin jihar ta ba wa matasa 2,900 horo na musamman domin bunƙasa tsaro a jihar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Nasarawa tare da haɗin gwiwar hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa wato Civil Defense ta horar da matasa 2,900 kan yadda za su samo bayanai daga al'umma don hana aukuwar tashin hankali tun kafin ya auku. Matasan da aka zabo daga ƙananan hukumomi 13 na jihar Nasarawa an horar da su ne kan yadda za su samar da bayanai wa jami'an tsaro, tabbatar da bin doka akan tituna, duba gari masu tabbatar da tsaftar gari da malaman daji waɗanda za su takaita sarar itatuwa don hana kwararowar hamada. Kwamandan hukumar tsaro da kare al'umma wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun horar da matasan ne kan samun bayanan tsaro a tsakanin al'umma, yadda za su kare kansu daga haɗari da yadda za su kula da cincirin don jama'a yayin taro da kuma matakan da za su bi wajen kame mai laifi.
Wato abin da ke faruwa, duk hukumomin tsaro yawanci su na ƙasa ne, kamar Civil Defense, kamar yan sanda, kamar DSS. To sai ya zamanto in suka zo aiki suka samu matsalan gane gari, waɗannan ko yan gari ne, a nan aka haife su, a nan suka girma, sun san kowane lungu, sun san komai. To in muka jawo su jika kusa da mu, aikin zai zama da sauki. Yau in muna son mu kama duk mabarnacin da ke jihar Nasarawa, to da waɗannan muna iya gane su.
Amma
waɗannan wato hukumomi ne na jihar, ba su da wani makami tare da su, ba bindiga ba kaza, amma sukan taimaka wurin ba da labarwaro. Sai suka zamanto mana informat duk inda mu ga za su ce mana ga inda yake.
Wasu da suka samu horon sun mun bayani kan yadda za su gudanar da aikin nasu a tsakanin al'umma.
Sunana Hamza Adamu, Zonal Coordinator na NAYES na Akwanga Zonal Office. Idan wani mugu ya zo za mu je mu tattara mu san yaya ne za mu yi har mu tattara mu gaya mashami'an tsaro. Akwai kuma wanda suke yayyanka mana itace da masu za maganin kifi a cikin ruwa da masu ƙone tayoyi a hanya da kuma duk masu zuba shara a cikin kwalbati. Duk wannan gwamnati ta ba mu horarwa a kansu yadda za mu yi idan muka gani mu kama mu sake gumanar da su gaban hukuma.
Sunana Idris Isa Dan Iya, ni ne State Commander na NAYES. Akwai aiki babba da yana gabanmu na maganan yawan parking a hanya anyhow da kuma kula da ainihin wato wuta mai nuna alaman wucewa da mai nuna alaman tsayuwa. Idan aka nuna ma mutum irin launi da ya kamata ya wuce sai ya wuce, idan ba nuna mishi launin wucewa ba lalai ya tsaya saboda kar a samu yawan hatsari. Kuma mun tabbatar da ko da babanmu ne ya shiga cikin irin abin da zai saba ma talakawa, to zai mu kokari mu kai kara a gujin jami'an tsaro da suka fi mu matsayi a Najeriya don su yi gaggawan ɗauki mataki, saboda idan ba ya haka din ba to mu ma wani lokaci abin zai shafe mu.
Kama suna na Hajarat Abubakar Ogana daga Nasarawa to local government. To challenges da nake fuskanta shine kaman mostly muka fita aiki wasu ba sa ba mu cooperation hakan nan, saboda akwai wanda zai laifi kai ya ce mishi abin da kai ba daidai ba sai nuna maka cewa a kai ai kai ka tashi anan ne an san ka waye kai, you understand, sun dauke mu kan bamu san abin da muke ba ko tali ya zuba mu ne kawai zai manta da mu.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce sun lura cewa tsaro na da muhimmanci kwarai wajen samun ci gaban al'umma, shi ya sanya su ba da horo mai inganci wa matasan.
Ka duba ka ga inda girman ƙasar na yake da yawan jama'a da muke da su da irin jami'an tsaro da muke da su ya gaza nisa ba kusa ba. A ƙasa da muke da mutane sama da miliyan 180 ko da 90 dududu yan sanda ba su wuce 600 ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To madalla kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata musulma mai karanta labarai wacce ta zama ta farko a matsayin ma'aikaciya ta dindindin da fara gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. Sunana Mahmud Lalo. A karan farko an samu wata ma'aikaciya musulma mai aiki a mataki na dindindin mai karanta labarai kan yanayi wacce ke gabatar da shirinta sanye da hijabi a gidan talabijin na WHBF da ke watsa labaransa a yankunan jihohin Illinois da Iowa. Hakan yasa a duk lokacin da masu kallon tashar suka kunna talabijin ɗinsu da misalin karfe 6 na yamma domin sauraron labarai kan halin yanayi sai su yi karo da fuskar Tahira Rahman.
A normal voter turnout for a primary election is about 22%.
I love the way that you can craft.
Ina son yadda ake shirya labarai akan talabijin. Ka fito da kalaman da
the words of the people themselves.
Wannan dai shine aiki na farko da Tahira ta fara a gidan talabijin. Kuma yanayin shigarta abu ne da ke nuna wa karara.
It seemed normal to me because I was just following in the footsteps of my mom.
Shigar ta zama mini jiki domin ina bin sawun mahaifiyata ne.
Kwaikwayo mahaifiyarta da take yi shi ya kawo Tahira ga gidan talabijin na WHBF inda ta zamanto mace ta farko kuma ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai sanye da hijabi a Amurka.
I think I've made more of a conscious effort as I've grown older to
Ina jin nayi kokarin bayyana da rike asali na. Ina sanya hijabi. Mahaifiyata ma na sanyawa haka wasu ƴan uwana.
In Islam that it's a choice.
Yayin Tahira daga India da Pakistan suke an haife ta ne a wajen birnin Chicago. Amma kuma wannan aiki da take yi a gidan talabijin ba ruwansa da asali ko kuma addinin ka. Aiki ne da ke duba kwazon mutum, inji shugaban sashin da Tahira ke aiki Mike Mickle.
Tahira deserve this.
Tahira ta cancanci a bata aikin.
Mike wanda shine shugaban sashin tantance labarai a gidan talabijin na WHBF ya ce bai taba tunanin ya ce Tahira ta cire hijabinta ba.
We realize that she is the first.
Mun gane cewa ita ce ta farko. Ko da ma ita ce ta 30 ko ta 100 ko ta 3000 ba zai kawo wani bambanci ba. Mun dauke ta ne domin jaruma ce kuma kwazanta shi ne ya bata wannan damar.
Wannan dama da ta samu ta faranta ran al'ummar musulmin da ke karuwa a yankunan biranen Illinois da Iowa tare da basu mamaki domin su kan kalli tashar ta WHBF. Muhammad Elzain shi ne shugaban al'ummar musulmi da ke yankunan biranen na Illinois da Iowa.
It shocks me actually.
Gaskiya abin ya bani mamaki kamar almara.
Ya kuma kara da cewa ganin Tahira tana gabatar da shirin a talabijin sanye da hijabi abu ne mai matukar muhimmanci ga dokacin al'umma musulmi da ke nan Amurka.
It's empowering to our kids to see anybody with a veil anywhere because our kids
matasan mu za su samu karfin gwiwa idan suka ga wata mai hijabi a ko ina a cikin fadin kasar domin a yanzu suna darin zuwa makarantu da hijabin. Amma dubi wannan matashiya tana cikin akwatin talabijin din su a gaban kowa sanye da hijabinta.
Imagine this young lady being in front of a public audience.
Ba dai karamin aiki bane mutum ya fito gaban jama'a yana magana a talabijin kamar yadda Tahira ta lura.
Actually just the past couple days I've gone.
Ina samun sakonni ta kafar sadarwa da wasiƙun gaisuwan alkhairi da na batanci.
A cewar shugaban sashin tantance labarai Mike, lokacin da mutane suke yi mai kyau kan Tahira ya darana waɗanda suke yin akasin hakan. Amma wani abu da ya ce yake fama da shi a yanzu shine yadda kafafen yaɗa labarai ke ta nuna sha'awar ta yi musu aiki.
It's allowing Tahira to share her journey.
Aikin ya baiwa Tahira damar cika da yaya ta burinta ga wasu. A wani ɓangaren kuma aikin na da lokacin da aka ƙayyade mata kuma dole ne ta cimma wa'adin.
Tahira ta ce burinta shine ta ƙara samun ci gaba a aikinta na talabijin domin waɗanda za su biyo bayanta su riƙa kwaikwayonta. Tana mai fatan su ma za su samu dama irin wacce ta samu a sauran wuraren ayyuka a Amurka.
I do think that this is a huge moment. But at the same time, day in and day out,
har yanzu dare da rana babu abin da ya canza. Idan ka san inda za ka, ba za ka bata ba.
Work any less.
This is Tahira calling from Local 4 News. How are you? In the newsroom, Tahira Rahman, Local 4 News.
Da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ainihin waɗanda suka haɗa wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Spiano Gumel Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa. Ina mika sakon ta'aziyya ga BOA Hausa kan rasuwar wakilinku na Adamawa. Sanusi Ibrahim, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya baku hakurin jura rashin da kuka yi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa. A yau na rubuta muku wasiƙa ce akan matakin da masarautar Binnin da Magaram a Jamhuriyar Niger da ta dauka na ƙayyade sadakin aure da kuma haramta wasu al'adu irin su kayan anko a lokacin gudanar da bukukuwan aure. Matakin yayi daidai da fatan masarautar gargajiyan ƙasa ta Najeriya su ma za su bi sahun masarautar Binnin da Magaram wajen daukar irin wannan matakin a masarautansu. Sai kuma sakonmu na gaba cewa a gaskiya dawo da ƴan makarantar Dabci da gwamnatin Najeriya da rundunar tsaron Najeriya suka yi wannan abun murna ne da farin ciki da fatan Allah ya ƙara kiyaye gaba da fatan kuma Allah zai sa a dawo da sauran ragowar ƴan makarantar Chibok a cikin koshin lafiya amin. Sako ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salisu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sai kuma sakonmu na gaba inda ya ce muryar Amurka ku isar min da sakon taya murna ga iyaye da ƴan uwa na ƴan makarantar Dabci da Allah ya sa aka dawo da su gida cikin koshin lafiya. Tabbas babban abin yabo ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya amince da gudanar da tattaunawa da ya kai ga an sako su a cikin koshin lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice, fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana ƙasashen da za ta tsame na wani ɗan lokaci daga jerin ƙasashen da ta saka haraji kan kayan sayarwarsu. Kasar China ta mai da martani kan sanarwar shugaba Donald Trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da kasar China ke shigo da su Amurka. Wani alkalin kotun kolin kasar Spain ya tuhumi wasu ƴan tawayen ko ƴan awaren Catalan su 13 da laifin bijire ma ƙasa. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta faɗi yau Juma'a cewa an kashe mutane akalla biyu bayan da wani dan bindiga wanda aka ce yayi shelar mubaya'a ga kungiyar ƴan bindigar ISIS ya bude wuta a wata babbar kasuwar zamani inda yayi garkuwa da mutane a garin Trips dake kudu maso yammacin Faransar. Ƴan sandan kasar sun ce jami'an tsaro sun yi kawanya ma maharin a wannan babbar kasuwar kuma da yiwuwar an yi garkuwa da mutane sosai. Prime Minister Edward Philip ya ce masu bincike na dokar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci. Ofishin babban lauyan gwamnati da ke Paris ya ce hukumomin da ke yaƙi da ta'addanci sun karɓi aikin bincike, to amma ba a yi ƙarin bayani ba. Birnin Washington DC mai lulluɓe da dusar ƙanƙara zai cika makil da masu zanga-zangar ƙyamar yawan amfani da bindigogi wajen tayar da hankalin jama'a, wadda ake kyautata zaton za ta janyo dubun dubatan masu maci a wannan ƙarshen makon.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashenhouse.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, sai injiniyan mu Joe Gill. Ni Hafsat dan mai soro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.